بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا استمتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمؤن سافيا تا أصبر ودي إتشي تقوص لغوات ربيئن الآخر الشكرة تا دبو ليدة للي حدود 30 دبير باين هجر منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغا مكة زوا مدينة ونكما إتشي تقوص دين دي لغوات بيو الشكرة تا دبو بيو دقو مشاهدو اللساف الميلادية أتي قبل كراتمنا لتاف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية درس منا 60 دهودكين يو إن شاء الله ما كن دي قبات داما منزع إن دمالا يبين أمنا وسو أبوبوا ومتاكي قدا أكو دا باسو wannan harka da yake wa mai da martani wato ta da'awar cewa komai Allah ne yadda suka raba bawa mun dai gama wannan to kuma har zai kawo mana wasu nassoshi daga alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke tabbatar mana da bambanci tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayinsa da kuma cewa duk wanda ba Allah ba to yana ma tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana aya fadin Allah subhanahu wata'ala subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim da kuma fadin Allah madauki lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al awwalu wal zahiru huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim sanne kawo mana hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a wata addu'a da yake in ya tashi qiyamul layl akan sa ne muka tsaya to sai yake cewa thumma qala ta'ala sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci sammai wal arda da kuma ƙasa wato ya halicci sammai wanda ya bayyana mana guda bakwai da kuma ƙasa bakwai kamar da ya ga mana suratul talaqi cewa kwatankwacin adadin sammai haka kwatankwacin adadin ƙasa yake yayi wannan fi sittati ayyamin a kwanaki 6 thumma stawa ala al arsh sannan sai daidaita akan al arshin sa bayan yayi halitta yadda yaso yadda kuma ya san yadda yake Allah yace ya'lamu ma yaliju fil ard Allah yana sanin abin da yake shiga cikin ƙasa duk abin da ke shiga cikin ƙasa to Allah yana sanin sa duk abin da ya zubo daga sama na ruwa duk irin korin da ya shiga Allah ya sani irin zurfin da ruwan sama yake in ya shiga ƙasa Allah ya sani gero da dawa da muke tona ƙasa Musa Allah ya sani dukkan abin da ke yawo kuma a cikin ƙasar ya zama ne wurin rayuwarsa Allah ya san da shi duk abin da yake shiga cikin ƙasa to Allah ya sani wama yakhruju minha da abin da ke fita daga ƙasar duk Allah ya san da shi duk abin da ke tsirowa bayan mun shuka shi duk wata bishiya da take huduwa koda ba mu muka shuka ta ba duk ruwan da ke kubugowa daga ƙasa duk dabbobi da tsutsotsi da suke haifuwa daga ƙasa suke rayuwa a ƙasa su fito waje su rayu su koma kuma su kwana a cikin ramin su kai ko menene da yake fitowa daga ƙasa wannan misali ne kawai yake bayarwa to Allah madaukaki yana sane da shi wama yanzilu minas samai Allah kuma yana sane da abin da ke saukowa daga sama saukowar ruwan sama saukowar mala'iku domin isar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abu dai da yake saukowa daga sama to Allah yana sane da shi wama ya'ruju fiha da kuma abin da yake hauhawa zuwa sama din ko menene yake hawa zuwa sama mala'iku da suke zuwa wannan duniya su sheji aikin da muke yi kuma su koma zuwa ga ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da su da dukkan abin da dan adam yake yi ni kire-kirensa da zai tashi sama ya shiga cikin sama Allah madaukaki duk yana sane da waɗannan abubuwa babu abin da yake fita daga ilimin Allah wa huwa ma'akum Allah kuma yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Allah kuma mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa wannan aya kun ga dalili ne da ke nuna bambanci tsakanin ubangiji da abubuwan da ya halitta yana ba mu labarin ma dukkansu duk irin yadda suke buya a wurin mu to shi yana sane da su da abin da muka san da shi da wanda ba mu san da shi ba to shi Allah madauki a matsayin sa na shi ne mahalicci to ya san komai babu abin da bai sani ba duk abin da kake tsammani a duniyar nan to Allah ya san shi mu ko ba mu sani ba don haka mu daban shi daban ba yadda za a yi mu da ya halice mu mu tashi daga matsayin bayi kuma mu koma matsayin sa shi ma kuma ba zai sauko daga matsayin sa na mahalicci ubangiji wanda ke bamu abin da muke ci shike gudanar da rayuwar mu shi kuma ya sauko ya zama kamar mu da irin wato siffofin mu na kaskanci na kazanta a ce ya koma irin mu subhanahu wataala Allah ya tsare wannan baya faruwa to sai malam ibnu taymiya ci gaba yake cewa fa zakara sai Allah madaukaki ya ambata mana annas samawati wal arda wa fi mawdi'in akhar wa ma bainahuma Allah ya ambaci cewa sammai da ƙasa a wasu wuraren kuma ya faɗi cewa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ai akwai ayoyin da yake cewa as-samawati wal ard kawai akwai kuma wanda yake cewa as-samawati wal ard wa ma bainahuma ko to shi yake nufi ibnu taymiya ne sai ce ya ambata mana waɗannan abubuwa baki ɗaya makhluqun kowanne ɗaya daga cikin su abin halitta ne ba khaliqun bane Allah shi kadai shine khaliqu amma duk abin da ba shi ba makhluqun in an ce makhluq ala wazni maf'ul ismu fa'il ne ma'ana duk abin da ba Allah ba to Allah ne ya samar da shi da babu shi shine ismu maf'ul in an ce ismu fa'il ne ce to kuskure ne ismu maf'ul ismu fa'il shine sunan mai aiki kaman khaliq amma wannan makhluq ismu maf'ul ma'ana sunan wanda aka yi aiki a kansa daka duk abin da dai ba Allah ba to Allah subhanahu wataala shi ya aikata abin shi ya halice shi ba daga komai ba daga kun fayakun Allah ya ce abu kaza ya kasance kuma ya kasance musabbihun lahu kuma mai tasbihi ne gare shi komai da ka gani yana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu wanda baya tasbihi ga Allah ko an samu dan adam saboda kangarewarsa da girman kansa da kafafarsa da sabawa Allah da yake yi da zai zauna baya tasbihi to duk halittar Allah subhanahu wataala wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk su suna tasbihi ga Allah sai dai mu din ne bamu san yadda waɗancan suke tasbihin su ba dutse yana tasbihi bishiya tana tasbihi teku na tasbihi korama komai kankantar ta tana tasbihi jaki na gidanka yana tasbihi akuyar gidanka tana tasbihi amma duka mu bamu san suna yi ba kaga su bayi ne na Allah ba su san zancen su saba masa babu taklifi ma akan su mu kuwa an dora mana taklifi mu botsare mu ki tasbihi wata ran ma wai har mu bude baki mu ce mu ne shi Allah da ya halitta agone in ba dan adam ba da Allah ya fifita shi da ilimi ya sa shi a matsayin da ya kamata ya ga girman ilimin nan da Allah ya madauki ya bashi da fifita wanda ya masa wala qad karramna bani adam hakika mun karrama dan adam haka Allah madauki ya fada suratul isra'i yadda Allah ya karrama dan adam din nan ya bashi ilimi ya bashi hankali ya bashi bakin da zai magana da fasaha dabbobi ko ba sa iya magana shi yasa ake ce musu baha'ib duk wanda yake buhum shine wanda ba iya magana ba iya ifsahi ba iya ta'abiri ya fito da abin da ke zuciyarsa ya faɗa a fahimta ba zai iya ba ga dabba kana ganin ta a dake ta a zungure ta ba ta iya cewa na gaji dan adam kuwa daga yan shekaru kaɗan da zai a duniya zai fara bude baki ya ce kaza ya ce kaza kuma ya ga abu ya fahimta ya faɗa to wannan takrimi da Allah ya wa dan adam kamata ya ce ya gode wa Allah akan wannan ni'ima kuma ya bautawa Allah bai kamata ya saba masa ba ballantana har ya dauki kansa ya maida kansa matsayin yace shi ma ubangiji ne sai shi wa akhbara subhanahu kuma Allah subhanahu wataala ya bada labari annahu ya'lamu kulla shay, cewa ya san kowanne abu. Kulla din nan komai ya shiga ciki, ba zancen kullun wani abu zai fita, wani abu ba zai fita ba, babu. Duk abinda Allah madaukaki ya ambata, duk abinda ba shi ba, da ma mun san halitta ne, da babu shi aka same shi, to komai din nan Allah ya san da shi, babu abinda Allah bai sani ba. Da abinda ya gabata, da abinda ake ciki yanzu, da abinda zai zo nan gaba, duk Allah ya san shi. Allah kuma daban, bayinsa daban. To anan a ƙasa Malam Salih Ali Sheikh yayi mana bayani mai dan tsawo, kuma wasu gaskiya mun riga mun faɗe su, za mu zo mu sake maimaita abinda muka riga muka ji ne. Musamman ya magana ne akan waɗannan abubuwa guda uku da su masu wancan ilimi da wannan hanya suka kakkasa bawa, ni cewa yashhadu ta'atan wa ma'siyatan, thumma yashhadu ta'atan bila ma'siya, thumma yashhadu la ta'atan wala ma'siya. Waɗannan abubuwa guda uku da ya kakkasa da su waɗannan sufa suka kakkasa, shi ne sake nana ta mane da za mu fahimta. Ba na ganin ya kamata sai mun ɗauki lokacinmu a kan wannan, amma akwai abin da ya ambata na da za mu zo kansa, da ya shafi wato ma'iyar Allah maɗaukaki. To mun zo kan wannan ma ƙara bayani, amma mu ci gaba yanzu da maganar Ibn Taymiyyah. Yake cewa har yanzu, wa amma qawluhu, amma faɗinsa da ya ce wa huwa ma'akum, la'alla dama tunda muka karanta ayar wani zai kawo tambaya a zuciyarsa. Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da muka karanta da yake cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو معكم إن أينما كنتم ينا تاردكو دك إن دكوكي وانن آية تانا دكتكين آيوين دا ما سوانن أكيدا تشيوا ألا ينا نن أكو إنا ayo kai komai Allah ne, suna kafa hujja da ita cewa to ai gashi nan Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu, kukan ji ai kila suna ambatar wannan aya. To anan shine malam Ibn Taymiyyah zai mana bayani me ake nufi da wannan wa huwa ma'akum din aina ma kuntu. Sai ce wa amma qawluhu, amma fadin sa da yace wa huwa ma'akum, falafdhu ma'a lafadhin nan ma'a la taqtadi fi lughati al-arab an yakuna ahadu shay'ain mukhtalitan bil akhar. Wannan fadin da Allah madauki yake cewa wa huwa ma'akum, kuma yana tare da ku, a lugar larabci wannan abun baya hukunta ya zama cewa ɗayan abubuwan guda biyu da aka ce ɗaya yana tare da ɗaya, ai wa huwa ma'akum, ainin an samu abubuwa biyu ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da halittarsa. To wannan cewa yana tare da mu din baya nufin ɗayan abubuwan biyu, ko mu halitta ko shi, mu zama mukhtalitan bil akhar, ɗayan ya zama ya takuda da ɗayan da zatinsa. A ce zatin Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe da wannan duniyar, a takuda suke, yadda ma ba za a iya gane kowa ba. Kun fahimci wannan? Yace ba haka ake nufi ba. Idan Balarabe yace ma'a tare da, to ba yadda za a yi mai hankali ya fahimci irin wannan abu, cewa lalle abu kaza yana tare da kaza, sai zama cewa haɗewa suka yi, ba ka iya bambancewa wannan da wannan. Zai ci gaba da kawo mana dalilai akan haka. Ya ce ka ƙaulihi ta'ala, kamar faɗin Allah maɗauki da yake cewa ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku wanda suka yi imani, ku bi dokokin Allah, ku kiyaye Allah, ku ji tsoronsa, kuma ku zama tare da masu gaskiya. In an ce ku zama tare da masu gaskiya, ma'anarsa shine jikinku ya haɗe, ku cakuɗe da masu gaskiya, a kasa bambancewa ina ku ina masu gaskiya. Asali ma su masu gaskiya daga ina suke? Daga cikin mu'minan suke. Amma ana abin da ake nufi, ku yi ayyukan da za su sanya ku tastahiquna biha wasfa as-sadiqin, ma'ana ku yi ayyukan da in kuka aikata su za ku cancanci a kira ku daga cikin as-sadiqin. Da fatan mun gane, ma'ana siffar masu gaskiya ita ake so kuma ku samu, ku zama tare da su. Ma'ana in akwai wasu, in kai misali da ba mai gaskiya bane, to ka zama tare da masu gaskiya, ka ɗauki halinsu, muƙarana za a samu da kai ga su, ku yi mu'amala kamar yadda ɗa da uba ai suna tare a gida guda.
uwa tana tare da danta amma wannan baya nufin da dan da uwar abu ɗaya ne dan suna ma'a tare da juna ku gane wannan kuma ko da a larabci masu larabci ai sukan cewa sirtu wal qamara na tafi tare da wata wata yana ina wata yana sama kakan dauke shi a babin da suke ambata maf'ulun ma'ahu cewa na tafi tare da dinnan baya nufin cewa watan ya sako ya zama ni nima na zama shi amma ana amfani da ma'a don haka lafazin ma'a dan an fade shi kar kai gaggawa ka je ka dauko tukuci to gashi a'a Allah bai fadi wannan zancen dan ya taimakawa irin wannan fahimtar da kai mara kyau ba mun fahimci abu insha Allah to sannan sai yake cewa wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madauki dake cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar walladhina ma'ahu yace Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu da wadanda ke tare da shi ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne akan kafirai walladhina ma'ahu kaga cewa da wadanda suke tare da shi wadanda suke tare da shi nan me ake nufi da ma'ahu din ana nufin sun cakude sun zama daya annabi shine sahabbai su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba balarban da zai yadda da wannan yaran don haka ba haka ake nufi ba don haka ashe kada a dauko lafazin ma'a a kawo ta ai amfani da ita a fassara wata magana da aka kirkiro ta daga baya Allah bai faɗi wannan zancen ba ba kuma shi yake nufi ba wa qawlihi da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace walladhina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum da kuma wadanda suka yi imani daga baya wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku me ma'anar tare din nan ma'akum suka yi jihadi kamar yadda kuka yi suka tsaya da ku safu guda kuka fuskanci kafirai akai yaki shi ake nufi ba a nufin cewa da ku da su kuka hargitse kuka cakude kuka zama abu guda daya ba a nufin haka mun gane wannan ai wannan ba rikici a cikin sa to maganar Allah kenan sannan sai yake cewa walafdhu ma'a lafazin ma'a dinnan ja'at fil qur'an 'ammatan wa khassatan yazo da lafazin umumi yazo da lafazin khususi me ma'anar wannan nan malamai dama a babin imani da sunayen Allah da sifofinsa mun san wajibi ne akan kowanne mumini yadda da bangaren nan na tauhidi da ake ce ma tauhidul asma'i was sifat wajibi ne shi kuma wannan tauhidi ko nau'i na tauhidi an gina shi ne akan me akan labari babu istihadi a cikin sa baka cewa Allah ya kamata ya siffantu da kaza saboda ni ina ganin haka ya dace a'a shi Allah ne zai bada labari yace Allah shine kaza Allah shine wane Allah shine kaza ga sunayensa ga sifofinsa shi yafi kowa sanin kansa kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama da ya karbi wahayi daga gare shi shi yafi kowa a cikin bayin Allah sanin Allah babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sanin Allah don haka idan muna so mu tsira a wannan babi na wanda ake ce ma tauhidul asma'i was sifat to kawai duk abinda Allah ya faɗa ka yadda da shi duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda ai ya faɗa shi ma ka yadda da shi ka gaskata to Allah madauki ya gaya mana a wurare da yawa ya faɗi lafazin wannan ma'adi Allah yana tare da Allah yana tare da wani lokaci ya faɗe ta ammatan bangaren umumi wani lokaci ya faɗe ta bangaren khususi ya kebance wasu mutane daban ba sauran kowa da kowa ba yace yana tare da wani kaga in yace yana tare da wani mafhumin sa shine baya tare da wasu to wannan shine khas din shi yasa malamai a wannan babi suka kasa al-ma'iyya sifatul ma'iyya da ake siffanta Allah da ita tanqasimu ila qismai ma'iyya 'amma wa ma'iyya khassa dalibai ilimi da suka karanta wannan babin kuma mun sha karanta wannan shekaru da yawa anan akan babin tauhidul asma'i was sifat mun sha magana akan wannan cewa ana kasa ma'iyya zuwa kashi biyu ma'iyya 'amma da ma'iyya khassa ma'iyya amma shine Allah madauki sai yana tare da bayinsa gaba ɗaya umuman kamar yadda yake wannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan misali ne daya na cewa Allah madauki ya ce yana tare da bayinsa, yana tare da bayinsa, ba a nufin zatin Allah ya haɗe tare da bayinsa sun zama abu ɗaya. Wannan babu mai hankalin da zai fassara wannan. Amma Allah yana tare da bayinsa ma'ana da iliminsa, da ganinsa, da kiyayewarsa. Babu bawan da ya fita daga ilimin Allah. Duk abin da ke faruwa to yana tare da kai, ya san me kake. In ka samu gida mai kofofi koda sun kai 100, ka bude kofofin nan guda 100, ka shiga ka aikata wani abu, Allah subhanahu wa ta'ala, in dan adam bai ganka ba to shi Allah ya ganka. Shi ba shi da hijabi, mu ne muke da hijabi tsakaninmu da juna. Yanzu wanda zai zo mana ta bayan masallacin nan ya tsaya a waje, duk cikin mu ba mai ganinsa, da zai magana ba mu san waye shi ba, dogo ne, gajere ne, fari ne, baki ne, ba mu sani ba. Ai sai ya bamu labarin me shi, saboda akwai hijabi tsakaninmu da shi ba ma gani. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fa ba shi da hijabi tsakaninsa da bayinsa. Wani abu a ce ya shiga tsakaninsa da bayinsa ya kare bayin, Allah bai gansu ba sai wani ya matsa sannan ya gani, Allah ba haka yake ba. Don haka yana ganin mu duk abin da muka yi, yana sanin duk abin da muka aikata. Wannan ita ce ma'iyar Allah, amma wanda ke tare da mu. Don haka da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ita yake nufi. Kun fahimci abin? Zai zo ya kare mana bayani me dalilin da yasa ya zama haka. Mu ci gaba. Ma'iyar khassa kuma ita ce wanda Allah madauki zai ware wasu, yace Allah yana tare da su wani saboda aikinsu mai kyau, kamar da zai kawo mana misalai daga sunan ba sai na yi tsallake na je wurin ba. Yace a ina ne, yace fal'ammatu, ita ma'iya amma din, yace fi hadhihi al-aya, ita ce a wannan ayar da muke karanta. Wace ayar? Ayar farko da ya fara mana bayani, wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. wannan aya to misali ce na me na al-ma'iyya al-amma yawa. Sannan sai yake cewa wa fi ayatil mujadila, haka nan a ayar mujadila, suratul mujadila, Allah madauki yana cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, shin baka gani cewa Allah madaukaki yana sane da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa. Ma yakunu min najwa thalathatin, ganawar mutum uku ba ta kasancewa, illa huwa rabi'uhum, sai face shine na hudunsu. Mutum uku ba za su ware su gana da junansu su tattauna, wannan ya faɗi kaza, wannan ya faɗi kaza, wannan ya faɗi kaza, su yi wani mitin na mutum uku, sai face Allah ne na hudunsu. Allah ne na hudunsu me ake nufi? Ana nufin da zatinsa, da zatin Allah. Me me zatin Allah? Na sha tambaye ku wannan zati, me ma'anar zati? Yawa duk kun sani, kuna tsoron faɗa ba karka ji tsoron faɗin abu ko kuskure ne sai a gyara maka, ka faɗi abin da ka sani tunda tambaya akai. Zatin Allah ma'anarsa me? Haƙiƙanin Allah. Ba a fassara zati kace jiki, domin me? Lafazin jiki shine a larabci ake ce ma jism, ko to lafazin jism bai zo mana ba a Qur'ani, la nafiyan wala ithbatan. Allah bai gaya mana a cikin Al-Qur'ani cewa shi jism bane, bai kuma gaya mana shi ba jism bane. Amma dai mun san tunda Allah yana nan to yana da zatinsa, yana da haƙiƙarsa, yana da siffofinsa, mu ba mu sani ba illa labarin siffofin da ya bamu a cikin Qur'ani. Ya gaya mana wasu siffofi, shine al-awwalu al-akhiru adh-dhahiru al-batinu wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Duk waɗannan ga sunan siffofi da yawa: ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Duk waɗannan sunaye ne na Allah. To waɗannan sunaye da ya bamu labari iya su muka sani, amma haƙiƙanin yadda zatin Allah, wato haƙiƙanin Allah yadda yake, to ba mu sani ba. To wannan haƙiƙanin nasa ya gaya mana shine akbaru min kulli shay'in, ai ko Allah shine akbaru, shi yafi komai girma. To girman nan nasa fa girma ne na zati da kuma na kaddara, da ma'ana na girman iko da na alƙadari da kuma girman zati a zatin Allah hakikanin Allah ba abin da ya kai shi girma Allah yafi komai girma mun fahimci wannan ku duba hadisin Abdullah ibn Mas'ud da yake ba mu labari yadda in an kwatanta kursiyun Allah gashi nan ma zahirin nassin alqur'ani me Allah yace wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwaci samai da ƙasa me kursiyi kujera yawa dan makaranta haka ake san dalibin ilimi mai shaja'a ba nokewa zai fi kursiyi kujera to nan abinda ake nufi da kursi a gun balarabe mun samu ma dai tafsiri daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas kamar da al-Imam at-Tabari ya rawaito daga gare shi ta hanyar Sa'id ibn Jubair babban dalibin sa yace al-kursi mawdi'ul qadamain kursiyin Allah shine mawdi'un qadamain wurin kafafu guda biyu haka ya faɗa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam madaukaki yana da siffar kafa ya take ba mu sani ba to kursiyun sa kursiyun Allah wanda Ibn Abbas ya fassara ita ce mawdu'ul qadamain nan to ita girmanta yafi sammai da ƙasa baki daya to anan zaka kalli wato girman Allah fa wallahi da mun san girman Allah ba za mu dan adam ba zai zo yana wannan tatsuniyar da wannan wasan har ya zo ya ce shi ma zama Allah ba galibi mun an ce girman Allah muna kallo girma ne kawai na abin da ya shafi sifa girman alƙadari girman daraja girman iko to ba shi bane kawai Allah shine yafi komai girma a haƙiƙanin zatin sa babu wani abu da ya kai Allah girman sa da kuma girman zatin da kuma girman sifa din to galibi menene yasa mutane suke ta hashin su fadi wannan lafazin cewa Allah yafi komai girma da zatin sa saboda suna wannan ilimin da yazo wa mutane da hanyar ilmul kalami da falsafa da suka sa mutane suna kyamar lafazin da yazo a cikin alqur'ani lafazin da yazo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga muna tsoron mu fade shi wajen kar a ce a waɗannan sun tabbatarwa Allah sifa kaza Allah ne da yafi kowa sanin kansa shi ya faɗa a cikin alqur'ani dan me zaka zo ka ƙaryata in ya ce yana da hannaye guda biyu ya ga yawa abin iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannaye na biyu bi yadayya idan masu ta'awili sun fassara sun yi ta'awili anan sai su ai in an ce yadu alqur'ani to abin da ake shine ake nufi shine ni'ima kamar da masu mazhabar wannan aqidin asha'ira da ake karantarwa mutane suke fadi yadayya su ce ni'ima to yanzu Allah zai ce wa iblis me yasa ba za ka yi sujada ga abin da na halitta da ni'imomi na guda biyu ba ni'imomin Allah guda biyu ne ba zai yiwu ba Allah ne ya faɗa cewa bi yadayya yadayyan nan shi ya sanya mu ba mu ce mun san hannun Allah da yake ba amma dan me za mu ƙaryata Allah ya faɗi magana da kansa shi yasa ka'ida a wannan babin ka faɗi abin da Allah ya faɗa ka rufe bakinka ka ce baka san yadda hakikanin abin yake ba amma kar ka bari ka ƙaryata Allah ba kai ka fi sanin Allah ba kai ka fi Allah sanin kansa ba tunda ya ce kaza din nan to ka faɗa ai na sha ba mu wani misali nake cewa koda dan tashin alkiyama ne Allah zai tambaye mu ya ku bayi me yasa kuka zo kuka ce Allah yana da hannu yana da kafa me za mu ce ya Allah kai ka faɗa alqur'ani manzanka ne ba mu labari muna da laifi in Allah zai ce to ai ni ba haka nake nufi ba sai mu ce to ai mu abin da muka samu kenan amma yanzu wani daban ba Allah ne yace ba haka yake nufi ba wani ne daban yazo yace maka Allah ba haka yake nufi ba shi kuma ba wahayi ake masa ba wanda ake ma wahayin ya gaya mana yayi shiru bai shiga cikin bai kutsa cikin wannan zancen ba don haka mu ma mu faɗa kar mu kutsa muna tambayar to ya Allah din yake in an ce yana da hannu, in an ce yana da fuska, to ya yake ba ruwanka da wannan babin. Dama Allah ba abokin tunaninka bane, ballantana a ce ka iya tuno yadda yake, yadda ya faɗa maka labari, to labarin sa gaskiya ne. Ya ce yana da hannu, ya ce yana da fuska, na yadda yana da hannu, na yadda yana da fuska, ya hannunsa yake ban sani ba, ya fuskarsa take ban sani ba, ya ce ya daidaita akan al'arshi, ya gashi ne ya faɗa a cikin alkur'ani wurare da yawa. Sai ka gaskata ka ce eh, Allah ya ce yana sama akan al'arshi, yaya yake, ni ban ce a zaune ba, ban ce a kwance ba, ban ce kaza ba, shikenan ba ruwana, amma a qur'ani Allah ya faɗa. Za a ce akwai kuskure a qur'ani, to ku kiyaye, mutum ya kiyaye gyara al'qur'ani, al'qur'ani babu kuskure a cikinsa. Ka kulle bakinka, ba ruwanka da wannan maganar, karka kutsa, amma abinda Allah ya faɗa to yafi kowace magana gaskiya. Wannan shine zancen. To wannan dai babi yana nan, mun sha magana a kansa, babin asma'i wa sifat da ka'idojinsa da komai, wata ran kuma a wasu darussa din insha Allah ma dawo a tattauna. Don haka wannan aya da yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u, ganin mutum uku ba zai kasance ba sai Allah shine na hudunsu, wala khamsatin illa huwa sadisuhu, haka nan mutum biyar ba za su gana da juna ba sai face Allah shine na shidansu. Na shidansu ma'ana yana tare da su da iliminsa da ganinsa, duk abinda suke yana gani yana ji, amma ba wai yana tare da su da zatinsa, hakikanin girman Allah ya sako ya shigo kuma duniyan nan. In ya zama cewa maudu'in kursiyinsa fa yafi duniya, to ina zai shigo? Ya kai bawan Allah. Kun fahimci wannan abun? Haka muna girmama Allah fa yadda ya kamata, wallahi ba za mu kwatanta wannan abun ba. Ai, illa Allah kun san wani lokaci da ya kai shekara 15 ko sama da haka, a nan wurin wani lokaci mun yi wani darasi akan muqaddimar risala, da Allah da yawa daga cikin ku ba sa nan, wani hutu da nazo muka yi wani darasi akan muqaddimar risala. A cikin risala Malam Ibn Abi Zaid al-Qirawani ai yana faɗin cewa wa annahu ta'ala fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, haka nasu yake, Allah madaukaki yana saman al'arshi da zatinsa. Me ma'anar zati? Hakikanin sa, hakikanin Allah, to yana saman al'arshi. In ji malam mai risala, risala gaskiya ce ko ƙarya ce? Risala gaskiya ce. Yace wa huwa fi kulli makanin bi me? Bi ilmihi, amma yana ko ina da ilimin sa. Don haka wannan ma'akum aina ma kuntum din ma'anarta me? Bi ilmihi. Babu abinda ake a wani wuri a ce ya buya wa Allah, Allah ya san komai, yana ganin komai, ba ilimu bane da akwai hijabi, kamar da dai ba mu wannan misali. Don haka Allah yana tare da mu ne da ilimin sa da jin sa da ganin sa. Kun gane wannan? To wani lokaci aka samu wani bawan Allah yana cikin irin wannan harkoki da na cewa komai Allah ne, komai Allah ne, har ya taba zama shi kansa yace shi ya zama Allah. Sai Allah madauki yasa ya halicci wannan darasi a nan wannan musallaci. Wata rana muka fito ba mu haɗu da juna ba, ina jina taba ku labari. Sai wani lokaci, sai washe gari 7 na safe, sai gashi ya samu a nan gida. Ai jiya na kasa bacci, me ya faru? Gashi ya ban labari, yace wallahi abinda muka karanta jiya a darasi na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin wannan duniyar yake ba, sama yake, daban da wannan halitta din. Yace wallahi na kwana ina ta kokarin in hada shi da abinda aka dora mu akai na cewa yana nan a ko ina, har kuma za a iya zama shi. Yace nayi kokarin in tura wannan abubuwan da aka karanto daga risala, daga qur'ani, daga hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi na kasa, ido na bai gabaci ba. Yace da Allah ya sa mun yadda da wannan zancen cewa Allah fa daban, halittarsa daban, Allah saman can saman halitta yake, da zatinsa ba mu san yadda yake ba. Yace ba zai yiwu mu iya daukar dan adam da kazantarsa shi ma zai zama Allah ba, amma da muka yadda da wannan cewa yana ko ina da zatinsa, shi ta ba mu kofar wannan. Yace daga yau insha Allah na bar wannan abu, kuma har yanzu ya bari. Kaga ilimin tauhidin nan na asma'i wa sifat, ashe idan aka fahimce shi kullum, kowane nau'i dama na tauhidi haka suke complementing tare da juna, tauhidin rububiyya, tauhidin uluhiyya, tauhidin asma'i wa sifat tilas ne sai ka yadda da waɗannan abubuwa. Wani zai ce dama wani tauhidin na asma'i wa sifat ai ba shi da muhimmanci, wace baka ai ginshiki ne duk mutumin da ya ƙarya, domin shi an gina shi ne kamar yadda an bata mana akan labarai. Allah ne ya faifadi magana, menene alakar mu da labarin Allah? Mu gaskata, kar ka samu wani lokaci da za a ce Allah ya ce abu kaza fari ne, kai kuma ka zo ka ce baki ne. Ka kiyaye wannan abu, kai waye? Don haka in ka gaskata Allah subhanahu wa ta'ala a babin nan na asma'i wa sifat, za ka zauna lafiya a aqidarka. Allah ya taimake mu.
Wa alaikum assalam.
Fasi mihi mene?
Wadaraka
ba Allah fa. Nagji eh. Eh sai su ce me?
Sai dai kace ka same shi, an same shi da yayi.
Na.
Ya same shi.
Eh wannan wani gefen ne daban. Shi ma da yana cin tawilin da masu irin waɗannan abubuwan suke yi na su nuna cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da Allah madauke faɗa a cikin Alkur'ani ma ko dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun sani Allah bai faɗi wata magana da ya kaskanta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Cewa wajadaka dhallan fahada, Allah ya same ka ba tare da shiriya ba, ya shiryar da kai. Me ake nufi da dalal? Asalin abin da ake nufi da dalal shine rashin ilimi. Domin ad-dalal na shagaya mana wannan cewa akwai abin da ake ce ma al-huda, akwai abin da ake ce ma ar-rushd, akwai abin da ake ce ma ad-dalal, da kuma abin da ake ce ma al-giwaya. Ko dalalun in an ce wato al-huda shine mene? Salahun fil ilmi. Ar-rushd kuma shine salahun fil amal. Don haka a babin kishiyar kuma in an ce a dalal dama shine kishiyarsa shine mai huda. Don haka tunda al-huda shine salahun fil ilmi, gyaruwa ta bangaren ilimi, to dalalun kuma shine mai ta bangaren ilimi, rashin ilimi. Ba saboda wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu ayyuka marasa kyau ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun giwaya ba, mun gane? Amma kafin wahayin nan yazo ai bai sani ba, to wannan shi ake nufi da dalal din. Mun fahimci abin? Dan haka ba matsala bane dan ka faɗi wannan ba a lafazin dama itlaki shi aka hana. Me ma'anar itlaki? In ka san me malamai suke magana, dama matsalar ita ce masu irin waɗannan maganganun da yawa ba su san maganganun magabata sahabbai da tabi'ai, duk su sun faɗi waɗannan lafazozin, sun fassara su. In ka san me ake nufi da itlaki da taqyidi, dama baka da rikici akan wannan babi. Itlaki ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bata yake, kai itlaqin wannan shine haramu, ba zai yi ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bata ba, in yana bata mu kuma akan me muke? Mun fahimci wannan? To dan haka abinda ake nufi kafin zuwan wahayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ilimin wannan shari'a din. Ko wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtilu. Wannan ma dangane da asalin maganar wahayi, baka kasance da kana karanta wannan littafi ba, kuma baka rubuta shi da hannunka. Inda kana da karatu, kana da rubutu, da al-mubtiluna mabarnata da sun yi kokonto cikin abin da ka zo da shi, da sai su ce ah dama ai mun san ya iya karatu, dan haka wannan abin da ya zo da shi ba sabo bane. Shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya manzansa sallallahu alaihi wasallam ba rubutu ba karatu, ya sanya shi haka, shi baiwa ce gare shi. Mu ne a wurin mu jahilci da rashin iya rubutu da rashin iya karatu na ƙasa ce, amma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin iya karatu da rashin iya rubutu baiwa ce. Saboda Allah yana so ya tabbatar mana cewa wannan Qur'anin daga wurinsa yake, ba daga wurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da ba a san shi da karatu ba, ba a san shi da rubutu ba, wannan shi ake nufi da dalal. Mun fahimci abin? Da Allah madaukaki ya saukar masa da wahayin Qur'ani, ya saukar masa da wannan haske, don haka sai ya samu wannan haske ya san shi. Wannan ilimin shine zai haifar da cewa ashe mutane su ce ah da fa mu ba mu san shi haka ba, to gashi ya zo mana, ashe kenan lalle ba shi ake yi. Wannan kuma shi Allah yake so ya tabbatar mana, ya tabbata ya tsarkake wahayinsa, Qur'aninsa ya zama kada a tuhumi cewa rubutun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi, shi ya faɗa. Kun gane wannan dace? Wannan shine hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin Alkur'ani. Mu je dai mun fita daga maganar ma'iyya, ina ne muka tsaya? suke cewa illa huwa sadisuhum ko yace wala adina min zalika wala akthara kai ko kasa da haka kasa da uku ko sama da biyar yawa wala akthara ko sama illa huwa ma'akum sai face Allah madaukaki yana tare da su duk inda mutum biyu kai mutum daya in ya zauna Allah na tare da shi da me da ilimin sa da jinsa da ganin sa Allah yana ya san me kake yi yana sani yana kuma ji yana gani duk abin da kake amma ba wai ya gwamutsa da kai yana tare da kai ma'ana jikinka ya zama zatin Allah ba zatin Allah ya zama jikinka ba wannan babu wannan maganar ba haka ake nufi ba mun gane wannan don haka nan kuma mutum biyu Allah na tare da su uku Allah na tare da su mutum dubu mutum miliyan duk duniya baki ɗaya duk adadin mu biliyoyi nawa ne to duk Allah na tare da mu da ilimin sa da kuma me jin sa da ganin sa kamar yadda malami risala ya faɗa mana wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi kai imam maliku ma arwato da gare shi yana faɗin cewa wallahu ta'ala fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makani to maliku ne ya faɗi wannan kuma sai ka yaya da wannan zancen wannan ita ce fahimtar alqur'ani ita ce fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fahimtar sahabbai da tabi'ai da waɗannan manyan malamai cewa Allah yana nan a sama amma ilimin sa yana ko ina ilimin sa yana ko ina ba zatin sa ba zatin sa wannan duniyar ba za ta dauke shi ba kun fahimci abin saboda girman sa Allah shi ya san yadda yake mu ba mu sani ba to mu ci gaba sai ce wa huwa ma'akum illa huwa ma'akum ko sai face yana nan tare da su illa huwa ma'akum aina makanu ko ina suke thumma yunabbi'uhum bima amilu sannan ya ba su labarin abin da suka aikata kaga ashe zancen dama sanin abin da aka aikata ne ko thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama ranar qiyama Allah zai tsaye da mu sai kai da kai da wani kun hadu a wuri kaza kun yi kaza kun zagi wani kun yi da wani kun yi gibar sa kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza kai da wani kun buya a wuri kaza kun yi kaza kun aikata kaza mara kyau kun aikata kaza mai kyau kun taimaki wani da wani kai da wance kun buya a wuri kaza kun aikata kaza mara kyau duk Allah madauki zai bayyana idan yanzu ka dauki zo kana kaza ka ce zaka fassara abinda ake nufi da ma'iyar Allah Allah na tare da bawa ma'ana yana guwa mutsa da shi yanzu a lokacin da bawa yake sabo da shi da misali mace suna zina mutum ka ce Allah na tare da shi kuma cakuɗe yake da shi to me ake yi haka wannan zancen bai kamata ka tasawurin sa ba Allah yana sanin me kake yi yana ganin me kake yi kuma wato yana jin ko me kake faɗi shine ma'anar wannan ma'akum din ba ma'anarsa cewa Allah ya ta kuɗe tare da kai ba subhanahu wata'ala ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabira sannan sai yake cewa inna Allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne da kowanne abu faftatahal kalama bil ilmi wa khatamahu bil ilmi in ka lura da wannan ayar Allah madauki ya bude maganarsa da ilimi ne kuma ya rufe ta da ilimi alam ta'lam alam tara anna Allaha mene ya'lamu zancen ilimi ashe yake baka ga ashe baka ganin cewa Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi yana sane da abin da ke cikin sammai da ƙasa ba kuma sai kwatanto mana misalin da zamu ƙara ganewa ya kawo mana misali cewa duk mai munajati mutum uku to Allah ya san me suke mutum hudu Allah ya san me suke mutum biyar haka komai a yawan adadin ku Allah ya san me kuke yana gani kuma yana ji shine ma'anan ma'akum din anan da fatan mun gane wannan wannan ana ce masa kamar da na sha ambata muku at-tafsiru bil lazim tafsiri ne da lazimi lazimin tilas ne ka bada wannan tafsirin don me in ka yadda da cewa Allah madaukaki akbaru min kulli shay'in akbaru min hadhal khalq wa annahu mubayinun min hadhal khalq cewa Allah madaukaki daban yake sama yake da wannan halittar ba wato zatin sa ba zai shiga wannan duniyar ba in ka yadda da wannan to dole baka da damar ka ce ma'iyyan nan ma'iyya ce zatiya mun gane don haka ba ta'wili bane tafsiri ne bil lazim in ka yadda da wancan cewa Allah madauki yafi komai to ba zai yi shigo wannan duniyar har ya zama kai har ka zama shi ba ba zai yi ba mun fahimci wannan don haka tunda wancan shine asali to ba za mu canza wancan asalin ba saboda lafazin ma'a lafazin ma'an nan kuma lafazi ne muhtamil zai iya daukar fasarori da yawa duk abin da yake ba nassi bane ba ma zahiri bane mujmal ne yana buƙatar tafsiri ya za a yi abu a fifita shi akan abin da yake nassi ne kun gane wannan abin ne lafuzan dai malamai da istilahin da suke amfani yana da kyau dalibin ilimi kowa ya fahimce shi to sai yake cewa wali hadha qala ibn abbas wa dhahaku wa sufyan ath-thawri dan haka abdullah ibn abbas haka ad-dhahhak ibn muzahim da kuma sufyan ibn sa'id ath-thawri wa ahmad ibn hanbal da ahmad ibn hanbal suka ce huwa ma'ahum bi ilmihi haka suka fassara ma'ana illa huwa ma'ahum dinnan aina ma kanu ma'anasa huwa ma'ahum bi ilmihi yana tare da su da ilimin sa injiwa inji malam abdullah ibn abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'ar ilimin tafsiri ko to Allah ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a Allah ya karba ya san ilimin tafsiri to shi ya faɗi wannan wanda mai tafsiri ne kuma yanzu daga baya zai zo ya ce ayar ba haka ake nufi ba sai ya fassara cewa Allah yana nan a ko'ina Allah baya nan a ko'ina da zatin sa yana nan a ko'ina da ilimin sa da ganin sa da jin sa amma ba da zatin sa ba yadda dai imamu na maliku ya faɗa yadda malam mai risala ya faɗa ka kyale maganar mai samarar dani ana shagaya muku wannan magana malam mai samarar dani yayi tawilin wannan zancen ya canja shi da yadda yake hakikanin sa amma mai risala malam ibnu abi zaidin al-qirawani maganar nassin matanin risalan nan to nan ne maganar take ta gaskiya kasa da malam mai samarar dani yazo yace da yake cewa wa annahu ta'ala fawqa arshihi sai ce ai fawqiyatu sultanatin wa qahrin haka ya fassara fauqiyya ce ta sulta ta ilku ta iko ta sarauta da kuma rinjaye ma'ana shine sarki akan ku shine mai rinjaye wai haka ake nufi da fauqiyya din kamar kace ne sarkin garin ku a saman ku yake kaga ba ana nufin wai a saman garin ko na gari sarkin garin su a saman garin yake zaune ba ko akan akai masa wani bene can sama ba haka ake nufi ai kun ga sarauta ce cewa shine sama in an zo gaba shine a gaba sauran jama'a masu bin sa wai haka ake nufi in ji me wai in ji shi mai samarar dani haka malam mai risala yake nufi wannan kuskure ne yawa yana fassara maganar malamin sa ne imam maliku me yasa ake cewa shi malam mai risala dama shi yasa ake ce masa malikun as-saghir imam maliku garami babban malami ne a mazhabar malikiya ya san abin da yake baya buƙatar malami daga cikin jami'ar Azhar ta kwanan nan yazo yi masa gyara dan wanda ya masa wannan mai samarar dani cikin malaman Azhar ne ba can baya baya yake ba wannan malam ya sunan sa malam ibnu abi zaidin al-qirawani ko wace shekara ya rasu 386 ita ce shekarar da ya rasu shekara 386 bayan hijiran manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam kun ga tsakaninmu da shi yanzu shekara nawa 1100 da wani abu tsakaninmu da shi rabansa kenan waɗannan su ne tsohon malaman musulunci yau zaka dauko daga cikin malaman Azhar wanda ko shekara abin nan 200 ba ai ba banzan sai ma 200 ko shekara 100 ba ai ba da rasuwar mai samarar dani haka waɗannan abubuwan ya shi yasa kullum ilmantarwa da muke ya ƴan uwa musulmi muke cewa musulunci kyawun sa gare gare a koma ina a koma baya mu koma baya ci gaba a musulunci a ilimin sa da kuma yin aiki daidai shine mu koma baya amma a rayuwar duniya mu kalli gaba ina ba mu wannan misalin a koyaushe to ka rike shi ka'ida ce in muna zancen me zamu yadda da shi a matsayin imani me zamu yi aiki mu shiga aljanna to mu koma baya mu koma qur'ani mu koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu koma zamanin sahabbai wannan sahabban tunda Allah ya bamu labari sun shiga aljanna to abinda ya ishe su shiga aljanna nan mu je mu kamo shi mu ma ya ishe mu shiga aljanna shine abinda ake nufi kun gane wannan duk dabarar da zakai ai kowa so yake shiga aljanna to su sun shiga aljanna Allah ya bamu labari wannan aiki suka shiga aljanna iya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to mu ma in muka yi hakuri muka tsaya iya wannan ashe in dai shiga aljanna muke so to wancan ya ishe mu shine zancen da ake inda ka gane wannan ka fahimci me wannan shi ake nufi da salafiyya da kake ji ana faɗa mu me da kanmu salaf gun salaf can baya zamanin sahabbai da tabi'ai su ne madubin da zamu kalla mu yi addini mu samu ladan mu shiga aljanna amma ka go ka canza maganar Allah ka canza hadisan manzo Allah ka ce Allah ba haka yake nufi man kai ta tanakudi tufka da warwara zaka shiga saboda me ka shigar da hankalinka kana ganin hankalinka yafi abinda Allah ya faɗa hankalinka yafi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga wannan inda za a fassara aikin ka sai a ce kare ni Allah kare ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko kaga kai ma ba haka zaka yadda da haka ba Allah sauki to mu karasa lokacin mu dai zai tafi ba mu karasa ba sai yake cewa kuma har yanzu wa huwa ma'ahum bi ilmihi ko a fassara wadancan manyan malamai yace wa ammal ma'iyatul khassa wannan ayoyi guda biyu sune misali na al-ma'iyya wace al-amma al-ma'iyatul khassa kuma cewa Allah yana tare da wasu mutane daban to ga misalin ta sai ce fa fi qawlihi yana cikin fadin Allah madaki dake cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da wadanda suke tsoron Allah kuma masu kyautatawa masu yin ihsani kaga ya ce yana tare da su to me ake nufi da wannan ma'iyar me ake nufi da waccan waccan ta farko ita ce tana nufin me Allah yana tare da mu da me da ilimin sa da jin sa da ganin sa wannan kuma cewa Allah yana tare da masu takawa yana tare da muhsinuna masu kyautatawa ma'ana yana tare da su bayan waccan ma'iya amma din bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi fa huwa aidan yu'ayyiduhum wa yansuruhum to shi ake nufi ma'ana yana tare da su da taimakon sa da karfafawar sa shi yasa ya ware ai ya ware yace yana tare da waɗannan mutanen kirki ma'ana baya tare da waɗancan kafirai in Allah yace yana tare da masu takawa to baya tare da waɗanda ba masu takawa ba me yasa baya tare da su yanzu can in ka zo kace ba tare din duk inda tare take abinda ake nufi da ita da zati to kashe can yana tare da wasu nan kuma kenan baya tare da wasu an samu tufka da walwala tsakanin amma da khassa Allah ba zai faɗi wannan abu ba kun gane abu mu karasa dai duk ya fito da abun fili sai ce inna Allaha ma'al ladina taqawwal ladina hum muhsinun wa qawlihi ta'ala li Musa da fadin Allah madaki da yake cewa annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ina tare da ku ina ji ina gani ma'ana bayan ji da gani kuma zan karfafe ku ba mai taba ku shine abin da yake ga annabi Haruna da annabi Musa don haka ma'iya anan ta biyu nau'in ta ita ce ma'anar Allah na tare da su da karfafawar sa da kuma taimakon sa Allah zai tsare su kamar yana cewa ne kar ku damu ina tare da ku ga wata nan ma za ta ƙara bayyana mana sannan kuma yace wa qala ta'ala haka nan Allah madauki ya ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu cewa la tahzan kada ka damu inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu to wace ilimin ma'iyya ce nan shi mana yana tare da su da zati duk ba haka ake nufi ba kaga idan da zati ake nufi to ai dama can in ka riga ka fassara waccan amma din wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuke ko ma yakunu min najwa thalathatin ko illa huwa thalithum wara wala khamsatin illa huwa sadisuhum har zuwa kashi in dai mun dauki waccan amma din cewa dama yana tare da su da zati to ai ba fa'idar kuma nan a zo a ware a ce yana tare da iya annabi da abubakar sallallahu radiyallahu ta'ala kun gane wannan don haka ashe wannan cewa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu ta'ala an ma'anarsa zai kiyaye su zai kare su ba abin da zai same su kar ka damu Allah ne yake tare da mu ai wannan ba rikici a fahimtar sa ko Allah sa ba sani kun gane ko kawai ana ji yawa to wa alaikum salam to
mana su kamar masu wannan cewa kuma ya zama Allah
in
akan magana su to anan wannan yanayin wane ne yake neman wani
idan an dau wancan maganar tasu ba kaga kenan dole a komo dai kan tafriki tsakanin wane daban wane daban in ku aka ce wane yana tare da to har yanzu dai akwai bambanci da sai a ce wane shine wane ko duk da hakan ma dai akwai tanakuzi tunda dai an faɗi suna daban wannan ma suna daban ba zai wannan harkar ba ta tafiya da hankali mu je kun ga annabi Allah madauki ya gaya mana cewa idh yaqulu li sahibihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma abokinsa la tahzan karka damu inna Allaha ma'ana sai ce yani annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar radiyallahu anhu fa huwa ma'a Musa wa Haruna duna fir'aun kun ga ashe kenan can a maganar annabi Musa da Haruna Allah na tare da annabi Musa da annabi Haruna yana tare da su duna fir'auna Allah ba tare da fir'auna baya tare da shi ma'ana baya karfafa sa baya goyen bayan sa baya taimakon fir'auna saboda mai fir'auna kafiri ne nan kun ga wannan ita ake nufi da ma'iyya khassa din ta musamman sannan sai yake cewa wa ma'a Muhammadin wa sahibihi Allah na tare da Muhammadu da abokinsa Abubakar Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma abokinsa Abu Bakar, Allah na tare da su. Duna Abi Jahlin, Allah ba tare da Abu Jahl. Su Abu Jahl da suka taru a Makka suke so su kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abokinsa, Allah yana tare da su. Da yace yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abokinsa, to baya tare da Abu Jahl ace. Kaga wannan ita ce ma'iyya khassa, wato kasantuwar Allah yana tare da mutum ta musamman. Sannan sai yake cewa wa ghairihi, da wani sa min a'da'ihi, daga cikin wato wani Abu Jahl daga sauran kafirai, da Allah baya tare da su. Wa ma alladhina taqaw, Allah yana tare da masu taqawa, wal ladina hum muhsinun, wadanda kuma sune wato masu kyautatawa. Duna adh-dhalimin al-mu'tadin, Allah baya tare da az-zalimai, baya tare da masu keta haddi. Fa yace falau kana ma'anal ma'iyyati, to ga inda yake so mu kulkule akan sa. Yace falau kana ma'anal ma'iyyati, inda abinda ake nufi da yana tare da annahu bi zatihi, ana nufin wai da zatin sa ne yana tare da kowa da kowa, fi kulli makanin, a kowanne wuri. Sai yace tanaqadul khabarul khas wal khabarul am, da wannan labarin musamman din yana tare da wasu na musamman banda wasu din, da an samu tanaqudi, shine nake ga mana da su. Da ba fa'ida, tunda inda an ce yana tare da kowa da zatin sa, to na me kuma sai an ware mai an ce yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar, ba bukatar a faɗo nan. Yana tare da Annabi Musa da Annabi Haruna, duk ba sai da ba sai an faɗa ba. Kun fahimci wannan nan can? Ashe kenan da yace yana tare da kowa, to da ilimin sa yana tare da wasu mutanen, ma'ana yana karfafar su. Saboda me wannan ba tawili bane, shi lafazin ma'adin dama asali in an fade shi baya nuna cakuduwa. Kamar yadda muka bada misali da wata din nan, da mutum zai fade ce sirtu wal qamar, na tafi ina tafiya cikin dare tare da wata. Ba haka mutum ki fade in yan tafiya da daddare, na tafi tare da wata, farun wata. Wata yana ina? Yana sama. Amma idan har lokacin hasken sa ne, duk inda ka tafi yana tare da kai, haka ne? To wannan shine ashe ma'iyya, dan an ce abu ma'a, wannan ba ina kwatanta misalin Allah da wata bane. Abinda ake nufi shine ashe kenan lafazin ma'iyya, lafazin an ce abu kaza ma'a kaza, baya nufin sun cakude sun zama abu ɗaya, domin kai mai tafiya da daddare baka cakuda ka zama wata ba, wata bai zama kai ba, shikenan abinda ake so a fahimta. Allah sai kun gane. To sai yake cewa kuma har yanzu la tanaqada al khabaru al khas wal khabaru al am, bal al ma'na kai abinda ake nufi annahu ma'a haula bi nasrihi wa ta'idihi, cewa yana tare da waɗannan na karshe-karshen, ma'ana ma'iyya khassa, yana tare da su da taimakon sa da kuma karfafarsa. Duna ula'ika, banda waɗancan na farko kafirai, Allah ba tare da su. Yace wa huwa qawluhu ta'ala, shine fadin Allah madauki dake cewa wa huwa alladhi fis sama'i ilahun, to mutsayana mu tsaya nan wurin wannan. Shi ma akwai bayanai da zamu yi akan ta da ya kawo mana darasin mu na gaba, sai mu tashi akan cewa akwai ayat Allah madauki ke cewa wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, ita kuma me ake nufi? To zamu zo kanta darasi na gaba insha Allah. Allah madauki ya kara mana fahimta, ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimake mu, ya bamu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu. Allah ya tsare mu, ya tsare mana mutuncin mu, ya tsare mana addinin mu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaikum assalam. Na'am. Duk wannan alhamdulillah dama abinda ake so a fahimta kenan. Kuma zancen kamar da muke faɗa da zuwa nake tunawa, ai ba zai yiwu ba harkar gaba ɗayan ta tufka da walwala ce. Cewa idan ka ce komai Allah ne, to ina zancen a ware wannan shehu ne, wannan muridi ne, ko duk shi ma ta tashi, domin da shehun da muridin duk ɗaya ne, ko? Ai shi yasa dama da wannan ya sobar da su al-afifu tilmisani, duk da yake bai cancanci sunan al-afif din ba, shi ba shi da iffa. Yace maganar cewa wanda duk kowa, duk matar da mutum ya taka ma duk ɗaya ne ba komai, ai shi ya fahimci abin ne, ya lazumce shi, ya ce eh aje din mun faɗa komai din duk ɗaya ne. Amma duk da haka kaga, duk da haka akwai shi ma mai tanaqudi, don ba zai yi a ce almajirinsa shi ne shi ba, ko ya halatta wa kansa zina da sunan cewa matar ma ita ce shi, shi ma ita ce shi ne ita, amma sau ɗansa ba ɗansa ba shi ba ne, matar da ya kwanta da ita aka samu ɗa, me ya fito? ai ba shi bane shi ko da sai ce an haife ni da haka duk rashin hankali ne wato gaba ɗaya rayuwar ba zai yiwu ba a yi waɗannan abubuwan Allah mu kike sauki to wannan yana tambaya za ce ko tambayoyi wannan yana buƙatar lekciyoyi ne daidaitun biyu wannan yana cewa malam muna tambaya shin duk yawan zunubi da laifi da kuma saban Allah in aka tuba aka daina shin Allah zai gafarta zai gafarta ko zai gafarta ba zan mana madhhabar Imam Ahmad dan an masa tambaya akan abin da yake akwai nassi ba zancen eh ko a kawai sai kawo mana nassin Qur'ani sai ya wuce qala Allah tabaaraka wa ta'ala qul li ibadiyal ladina asrafu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba me jami'an yake nan mun kare da wannan kun ai kun gane ko ba sai an fasara ba ai abin da ya tambaya zunubi yace in dai dalibin ilimi ne ya san me yake ya san zunubi daban abin da ba zunubi ba daban harkar shirka daban to da shirkar ma da ba shirkar ba ai in aka tuba yace in aka tuba to har shirka Allah na gafarta ta don haka inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an shikenan Allah na gafarta su duka sharadin dai kawai shine ayi tuban tuba sahihi ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha tambaya ta biyu kuma yaya mutum zai iya tuba ga Allah to wannan shi ma bayani ne dogo yake bukata yadda mutum zai tuba ga Allah yaje karanta ahlidi ai ya ga mana sharudan tuba ko annadimu ala ma fata ko wa niyatu Allah ya uda ila dhanbi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha shikenan in ya hadu da haƙƙin dan adam shine bai kawo ba a can to a mai da haƙƙin dan adam Allah ba ya yafe shi mun gane wannan dawwa ma'ana abubuwan nan uku sharadin tuba ne na tsakanin bawa da ubangiji idan kai laifi tsakaninka da Allah to kai nadama kai niyyar ba za ka sake ba take yanzu kuma ka bar shi ka daina ka fita daga cikin halin yinsa wannan shine tuba ya zama har zuci kuma tun da ma ka samu nadama ai ta nuna mana akwai niyya da ikhlasi sannan in ya shafi haƙƙin dan adam a mayar masa naka wannan ita ce hanyar tuba daidai na san la'alla mai tambayar ba iya wannan yake nufi ba so yake a faɗakar da mutane akan yadda mutum ya kamata ya tuba to gaskiya wannan darasi ne na musamman shi kansa na uku yaya mutum zai iya ƙara tsarkaka ga Allah wannan ya bi hanyoyi da Allah maɗaukaki ya bayyana a cikin alkur'ani na yadda mutum zai zama mutumin kirki ya bi dokokin Allah ya zama cikin masu taqawa taqawa ita ce dama ka sanya hijabi tsakaninka da azabar Allah duk abin da Allah ya ce ka aikata ka aikata abin da ya ce baya so kar a aikata shi ka daina shi ka kuma bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen tsarkakewa ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun duniya din nan tsarki ikhlasi alaka mai kyau da mutane duk waɗannan abubuwan za su ka tsarkaka tsakaninka da ubangiji wannan shi ma fage ne da malamai sun rubuta littafai akai a kansa aka fidda babin da ake ce ma babin zuhudu har malamai suka rubuce da yawa akai shine kuma garin shiga wannan hanyar har aka samu wannan hanyar ta dariƙun sufaye wasu su karkace suka yi tsammanin har ka tsarkake zuciya ita ce wannan akama hanyar walittakar wanda take akwai ta gaskiya akwai ta ƙarya sai suka kama ta ƙaryar har mutum ya da'awar zai zama Allah walittaka akwai ta gaskiya akwai ta akwai waliyan Allah waɗanda su ne wa masu imani masu tsoron Allah don ka zama cikin masu imani ka zama cikin masu tsoron Allah ka riƙa abin da Allah yake so ka bar abin da baya so za ka tsarkaka insha Allah wannan dai shi ma lecture yake buƙata kuma malam a samu lokaci a dinga bayyana mana ma'anar rahamar Allah to rahamar Allah tana da faɗi ba laifi tunda ka ce a samu lokacin to wutar a samu lokaci da za ka samu damar ajiye hudubar da na yi ta juma'a akan abin da na yi magana kenan rahamar Allah tsakanin Allah da bayinsa tsakanin kuma mutane junansu za ka samu wannan insha Allah zai wadatar da Allah a na biyar kuma malam masu harkar shehu in suka tuba suka dawo hanya mai kyau yaya ladan wancan aikin da suka yi idan mutum aikinsa ya kai shi ga shirka, shirka babba da ta wato ta kai shi ya kafirta. Misali yayin da awar cewa shi Allah ne, kun ga kafirta, ya zama kafiri. To in ya tuba ya dawo musulunci, abubuwan da ya aikata na rukunai da ya aikata, misali hajjinsa, malamai suka ce hajjinsa yana nan, ba zai je ya sake haji ba. Sauran abubuwa ko ba a cewa sai ya sake su, duk rayuwa zai yi sabuwa. Allah madaukaki ya gafarta masa waɗancan abubuwa. Wasu abubuwan idan dama ya aikata su ai ta hanyar bid'a ne, dama ba su da lada, ko da mai tuban ba, dama ba su da lada. Wanda ya aikata na bid'a, wanda ya aikata ko mai kyau, to Allah zai iya dawo masa da su, wanda suka cika sharuɗan abin da yake daidai suke. Allah subhanahu wa ta'ala ko mai rahama ne. To sannan sai ke cewa Allah saka wa malam da alheri. To amin, kai ma Allah saka maka da alheri. Wannan kenan, ba wata, ba wani abu. To Allah ya sare mana. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka.